والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبو دغوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala yoma cikin ikon sa rayon mu ta iso wannan rana yau ta litinin 12 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da 3 ga watan 4 shekara 2023 miladiya muna addu'a wannan majalisi na masjid Ali bin Abi Talib dake gandun wambai nan cikin garin Azhar idan jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudan hali tare da wannan tafsir na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an la Sheikh Abubakar Mahmud kun rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna karatu cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 150 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzansa ya jefa kalubale ga taron waɗanda ba su yadda da sakonsa ba imamu shirkan larabawa ko ahlul kitabai cewa su kawo hujja daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala bisa wani ilimi cewa abinda suke kansa na kafirci shi a gaskiya a ce za su iya kawowa shaida din to shaidar ba ta gaskiya ba ce don haka Allah ta'ala ya ce wa annabi kada ya zan tare da su cikin shaida wannan abu kuma Allah ta'ala yayi ka shaidi cewa kada ka bi soyayya rayin waɗanda suka karanta game da ayoyinmu kuma waɗanda ba sa yin imani da lahira kuma su suna daidaita ubangijinsu da ababen halittarsa nan ne inda muka tsaya mala ya ce walamma bayyana Allah ta'ala fasada ma qalatil kuffaru fi ma za'amuhu a yayin da Allah ya bayyana watan wannan abinda kafirai suke fada cikin abinda suke rayawa min anna Allah amarahum bi tahrimi ma harramu ala anfusihim cewa Allah ne ya musu umarni su haramta wannan nau'o'in ababen da suka haramta ma kawunansu fa ka'annahum sa'aluhu tamkad dai sun yi tambaya wa qalu su ce ayyu shay'in harrama Allahu alaina to tunda shari'a ta ce waɗannan ababe ba haramun bane sai abinda Allah ya haramta tamkar wata kila a so a san kuma to menene abinda Allah din ya haramta wa allama nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yukhbirna to sai Allah ta'ala ya sanar da annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya ba mu labari fa ajaba bi qawlihi ta'ala sai ya bada ansa da fadin Allah subhanahu wa ta'ala arama bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir شركوا به شيئا وبالوالدين
ta'ala ya ce kul ka gaya musu ta'alu ku zo ku atlu ma harama rabbukum alaikum na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku wato tunda dai shari'a ta nuna abinda suka haramta makansun nan ba shi da dalili daga wajen Allah kuma aka nuna cewa wannan shishige ne domin Allah shi yake da wannan iko to yanzu ga za a gaya musu sashen abinda Allah ta'ala ya haramta musu anan ba ana nufi an ambata musu dukkan abinda Allah ya haramta ne ba a'a an gaya musu waɗansu ababe ne jigo daga cikin abubuwan da su suke aikatawa wanda Allah baya so ma'ana an ba su ansa ne a bisa munasaba dangane da yanayin da aka samu kai a wannan lokaci da ake mukhataba da su da irin abin da suke aikatawa a wannan lokaci
kul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaikum ka gaya musu ku zo mana in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku wama amarakum bi kai har ma da wani abin da Allah ya yi umarni duk za a ambata an dinnan mufassala ce Allah tushriku wato ɗaya daga ciki mafi girman abin da Allah ya haramta shine shirka wanda kuma su waɗannan kafiran Qurayshawa suna aikatawa haka nan ahlul kitabai suna aikatawa
wani ko da a yanzu ne wanda zai aikata wani abu mai ma'anar shirka irin wanda suke aikatawa baya domin ɗaukan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala da yake kwanta da shi kana sai a ba ma wani ko kuma a raba tsakanin Allah da wani to wannan duka nau'i ne na shirka mafi munin abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so shi ne shirka shi yasa kama duk wani zunubi in Allah ya so a kiyama yakan iya yafewa amma ban da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da mutun zai je kiyama da laifuka in Allah ya so karkashin mashi'arsa ce sai Allah ya yafe wa mutum in ya so kuma sai ya kama shi ya azabtar da shi ko da ya tuba a kiyama domin kiyama ba wajen tuba bane a nan duniya ne ake tuba sai Allah ya ba wa mutum tabbacin yafiya to amma shirka in mutum ya je ma Allah da ita a kiyama ba ta cikin abinda Allah ta'ala ya kaddara makansa cewa zai yafi to shi saka farkon abinda Allah ya hani a kansa shine shirka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saƙon Allah da ya isar ma al'umma tsawon shekara 23 sai da aka dau sama da rabi zaman da aka yi a Makka shekara 13 zaman Madina shekara 10 dukkan al'amura in banda sallah ita ce wanda aka wajabta ta tun a Makka kuma ake aiwatar da ita salloli guda 5 amma a Makkan ma salloli guda 5 din nan ba ana yin su kamar yadda muka sani cikakku bane magruba ce kawai ake yin ta yadda take sai kuma asubahi ita ma an tsawaita ta a yanzu amma duk sauran sallolin su ma bibbiyo ake zakka an batanta kawai akai amma ba a kawo tsarin yadda za a aiwatar da ita da wajibcin ta bai tabbata ba sai da aka zo Madina ballantana irin su jihadi ballantana aikin hajji ballantana sauran abubuwa sa azumi da makamantansu don haka duk waɗannan da hukunce-hukuncen aure hukunce-hukuncen gado da abin da ya kama da waɗannan duka sun sauka ne a Madina sa'irul ibadati wal mu'amalat amma shekara 13 nan da aka yi a Makka ba abin da aka fi sai dandaka wa mutane tauhidi ayoyi da za su musu magana dangane da lamarin tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala kore ma Allah yiwuwar abin tarayya tsarkakewa Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba waɗannan su ne ababen da aka fuskantar da saƙon musulunci a kansa a mazawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin Makka shekara 13 na saƙo wannan yake nuna ahammiya na tauhidi sai ya ginu shi ya saka da kafiri zai aikata wadansu ayyuka duk girman ayyuka da zai irin wanda Allah yake so ya sada zumunci ya yi sadaka ya faɗi gaskiya ya yi rukun amana in dai kafiri ne a ranar kiyama ba za su masa amfani ba iya amfanin a nan duniya ne mutane za su yabe shi za su ce ya iya mu'amala za a yabe shi da kyawawan halayensa amma a ranar alkiyama ba sa kan komai domin mala'iku ba su rubuta mu yasa ya rasa sharadi za a zo da kayan aikin amma Allah ta'ala zai shekar da sa a shekar da aikin wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura za a gabata zuwa ga abinda suka aikata na ayyuka kyawawa sai a sanya su wato tamkar kura wadda aka sheke ta a cikin iska saboda me sai rasa tauhidi shi yasa mafi munin aikin da bawa zai shine ya hada Allah ta'ala da halittarsa wajen bauta in an ce bauta ba ana nufin wai sai mutum ya je ya sujuda ga wani gunki a'a ko wajen boka mutum ya je ya gaskanta ya yi shirka ya je gun dan duba sai ya gaya masa ai ba wanda ya san abin da ke gaba sai Allah kaga al-arwaf alladhi yad'i ma'rifata al-mustaqbal shine arwaf wanda zai gaya maka me gobe zai me zai faru gobe Allah kuma ya taskance kansa ya ce mafatihul gaibi ba wanda ya san su wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu taskokin gaibi wajen Allah ta'ala suke ba wanda ya san su sai su kuma daga ciki akwai sanin abin da zai faru gobe Allah ya ce ba wanda ya sani sai shi Allah ta'ala to duk lokacin da aka yi da'awar wani ya sani ya fada kaga shi yayi shirka in wani ya yadda da shi shi ma yayi shirka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe din cewa man ata arwafan aw kahina fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen dan duba ko ya je wajen boka sai ya bashi labarin kwamace Allah ya yadda da shi to fa hakika ya kafirce mu abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don aka shirka mummunan aiki ne shi yasa nan Allah ta'ala ya fara da ita haka sai yakin alqur'ani yake kasancewa inda Allah zai hani a kayan abu ya sanya doka na hani to zaka ga ana farawa ne da shirka kamar yadda yake zuwa a cikin hadisan manzon rahama ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul ka ga ya musu ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta ma kanku alla tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da shi shay'an da komai shay'an din nan koman kankantarta shi yasa wasu malamai suka ce hatta ashirkul asgar ta shiga cikin shay'an din nan da Allah ya fada wato arya'u kenan domin Allah ya ce ala lillahi dinul khalis Allah ya addini tsantsaye yake so a yi domin sa baya so a sa sofa ne in zaka ibada ka yi domin Allah kawai Allah ka tsare mana tauhidi wa bil walidaini ihsana sai kuma Allah ya adafi akan haƙƙinsa haƙƙin mahaifa yace wa bil walidaini ihsana hakanan game da mahaifa guda biyu ihsanan mutum ya kyautata musu kaga nan Allah subhanahu wataala yayi muqaranan haƙƙinsa sai ya tagwayitar da shi da haƙƙin mahaifa saboda babu haƙƙin da yake na Allah subhanahu wataala wajen mu'amala kuma da zaka yi da wadansu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda haƙƙin annabi a damfare yake da haƙƙin Allah Allah ta'ala yana da haƙƙi a kadaita shi wajen bauta annabi sallallahu alaihi wasallama yana da haƙƙin a kadaita shi wajen biyayya ma'ana babu wanda za a ba ma biyayyarsa da ta annabi ta ci karo ga ta annabi ga ta wani a'a ai sai dai a batta wani kuma abu ta annabi to don haka a haɗe suke amma a cikin mutane da za a yi mu'amala da su babu wanda suke da ƙarfin haƙƙi kuma kamar mahaifa mahaifa guda biyu da suka sabbaba zuwan mutum duniya shi ya saka Allah ta'ala ya ambata irin wannan tagwaitaka a wajaje da dama cikin alqur'ani nan dai ambata ya ambata cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta wato qada'i ne wanda yake shar'i Allah ya shar'anta shari'ar sa ga abin da ta tabbatar Allah ta'budu illa iyyahu kada fa ku kuskura ku bauta ma kowa in ba shi ba in har mutun ya bauta ma wani Allah to shi shige yayi abin da ba shine daidai ba amma ba haka Allah ya hukunta a shari'ar sa ba sai nan ma kai adafi aka ce wa bil walidain ihsana kuma har ilau game da ma'aifa guda biyu ku kyautata musu inji Allah subhanahu wataala kamar yadda anan ba aka ambata a kyautata wa ma'aifa kyautata wa ma'aifa wajibi ne kuma koda waɗannan ma'aifa ba musulmi bane kafirai ne suna ma yin fada da mutum akan musuluncin nasa suna matsa masa akan shi ma sai yayi rudda ya bar musulunci to duda wannan yanayi musulunci bai sarrayar musu da haƙƙin kyautatawa ba dole za a kyautata musu kyautatawa nan ta hada da magana mai tafshi a musu magana mai tafshi kada kuma a kyare su kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul Isra'il imma yablaganna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhbit lahumu janaha dhull min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wannan addu'a da ta zuwa karshe ita ana yi ne ga iyayen da suke musulmi amma wadanda ba musulmi ba ba a musu addu'a kamar yadda Allah ta'ala ya hana annabi Ibrahim alaihi salam yin addu'a ga mahaifansa da yake mahaifinsa ya zan maki ne ga Allah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min to amma madama suna raye ko da suna kafirce dole ne a kyautata musu kyautata wannan ta hada ka fifita abin da suke so akan abin da kake so mana idan mahaifan mutum suna da bukata kai kana da bukata to sai ka fifita bukatar su akan taka ai su ma san maka a lokacin da kai ba kowa ba dan haka wajibi ne kai ma karama musu wani sashe daga cikin irin abin da suka yi don baka isa rama musu gaba daya ba don haka wannan yana daga cikin nau'in kyautatawa kuma duk lokacin da mutum zai musu magana ya rika musu magana da ladabi in zai kalle su ya musu kallo wanda yake na ladabi baya daga cikin tsari na addini mutum in zai magana da iyayensa ya kura musu idan sai dai idan har su suka buƙaci ya kalle su din a lokacin da zai magana amma na so yana kallonsa yana sunkuyar da kansa wannan girmamawa ce yana sunkuyar da idanunsa kar ya kafa musu ido kyam yana kallonsu wannan duk yana daga cikin rashin ladabi ga za a yi wa mahaifa kuma yana daga cikin ladabi da ake so a yi wa mahaifa lokacin da suke magana mutum ya shaurara har sai sun kammala kas suna magana kai ma kana yi a lokacin da suke magana ko da ku fada suke yi ko da ku sun yi kuskuren fahimta ne a wani mas'ala ko wani abu da ka aikata kar ka ce za ka fayyace musu ka bar su su gama fadan nasu har sai sun yi magana sun kai inda suka numfasa tukunna sai ka musu jawabi na fayyacewa don haka haƙoƙi na iyaye yana da yawa ihsanan din nan da aka ambata kyautatawa to lalle abu ne wanda yake mai faɗi wajibi ne a yi wa mahaifa kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul luqman wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkur li walwalidika ilayya almasir mun yi wasiya ga dan adam game da mahaifansa kyautatawa Allah subhanahu wataala ya ambacewa sai kuma da aka ambaci mahaifa biyu sai aka kuma juya kan mahaifiya saboda ita na ta haƙƙin yafi yawa aka ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain ya tumasa ta dauke shi nauyi bisa nauyi rauni bisa rauni haka ya tumasa ta dauke shi kaga aka ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hamalatu kurhan wa wada'athu kurha wannan duk nau'i ne da ake nuna wahalar da mahaifiya ta yi shi yasa ka a cikin hadisin Ibn Mas'udin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci haƙƙin mahaifa mato haƙƙin mahaifiya shine abin da ya fi girma imam muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi ibn mas'udin yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ayyul amali afdal wani aiki ne yafi daraja a wajen Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-salatu fi waqtiha yin sallah akan lokacinta. An ambace ta ne saboda ita sallah haƙƙin Allah ne, haƙƙin Allah kuma ya wuce haƙƙin kowa. To sai aka ce yin sallah akan lokacinta, sallan azhar, la'asar, magruba, isha, sallan asuba, kar ka bari lokacinta ya wuce. Duk irin zarafin da kake ciki, hada-hadar kasuwa ne ake yi, hidima ce a gona, hidimar iyali ne, aikin ofis ne, wani mitin ne ake yi, to kar ka bari lokacin sallah ya wuce baka yi ta ba. Inda aka amince maka sai a lokacin da kake cikin larura, wanda musulunci ya ambata, wanda ya halatta iya jam'i in ma taqdimi ko ta'khiri. To anan ne in jam'i ta'khir, kamar misali matafi jinkirta azhar har sai lokacin da al'asar tayi, to wannan shi an halatta masa jinkirta sallah har sai lokacin ta gaba, kamar azhar da al'asar, sannan da magruba da isha ana gwama su. Amma in ba haka ba, mutum ya bar sallah lokacin ta wuce bisa ganganci, hakika ya aikata laifi mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To sai annabi ya ce as-salatu fi waqtiha, sai tambaya ce thumma ai, bayan wannan kuma fona aiki ne fi daraja a wajen Allah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce birrul walidaini, a mahaifa, yi musu biyayya, yin biyayya a mahaifa. Zaka ga mutum yana da wadata, mahaifansa suna talakawa, kuma za su umarce shi akan ya ba su wani abu, saboda su kashe wata kishirwarsu akan wata bukata, sai ga mutum ya mursisi, ya saba ma Allah. Alal hakika ya saba ma Allah, kuma bai ba ma iyayensa hakokinsu ba. To wannan shine wanda yake biye. Sannan tukunna ya ce thumma ai, sannan sai wanne? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-jihadu fi sabilillah. Ku duba girman jihadi, mutum zai fita ne dan kare addinin Allah, ya fuskanci kafirai, ya sadaukar da rayuwarsa domin Allah, a sare shi ya sara, fa yaqtuluna wa yuqtaluna, su iya kashewa kuma a iya kashe su. Kuma idan mutum ya mutu a wajen filin daga, wajen jihadi, ana kyautata masa shahada, samun shiga aljanna. Amma duk da girman wannan aiki, annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fifita biyayya a mahaifa a kansa, biyayya a mahaifa sai aka fifita shi akan jihadi. To kaga wannan zai nuna mana girman haƙƙin iyaye. Haka yazo a cikin wannan hadisi na Imam Muslim. To kamar yadda aka ambata, waɗannan haƙƙoƙi da na Allah subhanahu wa ta'ala da haƙƙin iyaye, watan manya-manya ne, kuma Allah ya yi hani kada a keta waɗannan haƙƙoƙi. To haka nan yazo a cikin wani hadisi har ilau, wanda Imam al-Bukhari da Muslim ɗin sun rawaito daga Abdullahi ɗan Mas'ud, nan kuma muƙabilinsa sai annabi ya faɗi waɗansu ayyuka da suka fi muni a wajen Allah. Can ɗan Mas'ud ya tambaye shi ayyul amali afdal, wani aiki ne ya fi girma? A nan kuma sai ya tambaye shi ayyul zambi a'azam. Abdullahi ɗan Mas'ud, aida tambaya ake tara ilimi, ƙwarai da gaske. Abdullahi ɗan Mas'udin yana cikin masu yawan yin tambaya a annabi, kuma yana cikin as-sabiquna al-awwalun, wanda suka shiga musulunci tun farkon lamar. To kaga ɗan Mas'udi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, anan kuma ayyu dhanbi a'zamu, wani laifi ne yafi girma a wajen Allah? Sai annabi ya ce anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya ma Allah kini alhali kuma shi halicce ka. Lokacin da ya halicce ka, ba wanda ya agaza mar, ba wanda ya taimaka masa. Kuma sannan sai ka zo duniya ka yi ƙarfi, sai kuma ka sanya masa abokin tarayya? Hakika Allah baya yin wacan, Allah baya ɗaukan wannan lamari da sauki. Sannan ya tambaye shi ya ce sai wanne? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta qatula waladaka khashyata an yata'ama ma'ak, ka kashe ɗanka dan tsoron ka da ya ci abinci da kai. Wato kamar yadda aka ambata suna kashewa ƴaƴansu, khashiyata imlakin, ko saboda tsoron talauci. Sannan na uku ya tambaye shi thumma ai, sannan sai wanne? Sai ya ce antuzani bihalilati jarika, antuzani halilata jarika, wato mutun yayi zina da matar makwabcinsa. Zina din laifi ne, amma zina da matar makwabci ta fi girma a wajen Allah. Allah ya fi fushi da irin wannan. To nan shine Allah ta'ala yace, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كزونا كرن تاموك أبين دا أبنجزن كوي حرم تاقريكو ألا تشركوا به شيئا كدكو يشركا دشي دا كومي وبالوالدين إحسانا كما قمد ما حيفاقوا دابيكو جوتا تاموسو ولا تقتلوا أولادكم من إملاقين كدكو مكو كشي آيانكو سبو دا تلوجي إنو كسان دسكي بالوعد والنحر يماس تربط إيسو أكسا dan tsoron talauci ko abun kunya ko kuma su yanka su a dalilin bakance. Imlaq shine al-faqr, faqr wato talauci kenan. In an ce amlaka wato iftakara ya zama talaka. Faqrun tukhafunahu, talaucin da kuke tsoro kada yasa ku kashe yayanku. Aw li nazarin nazartumuhu, ko saboda bakancen da kuka yi ya zamanto kun yanka ɗaya daga ciki, kamar yadda muka yi bayani dai a shekaran jiya. Allah ta'ala ce nahnu narzuqukum wa iyyahum, mu ne muke arzuta ku haka su ma, mu muke arzuta ku haka su ma. Wani waje yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum, nan kuma su aka samu gabatarwa. Kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci, mu ne muke arzuta su, kuma mu muke arzuta ku kudin ma. Wato da arzikin ku wanda kuke ci, har kuke tsoron cewa in ƴaƴa sun zo talauci zai same ku, to da nakun da na ƴaƴan duka a wajen Allah yake. Ba wanda yake zuwa duniya sai da arzikinsa. Kuma wato wani lokaci ma Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya sanya arzikin dan naka a hannunka, saboda Allah bai kaddara shi dan zai zauna a duniya cikin talauci ba. Eh, sai a baka arziki, naka rabon ne, amma iya rabon ka zaka ci, iya wanda yake nakan shi zaka ci a cikin arzikin, sai a tara maka, amma na dan ne. Kaga sai ka ci iya naka, sai a haifi dan kuma a cikin wadata. Shi ya girma dama bai san wadata ba, ai bai san talauci ba tun yana karami, cikin wadata yake da walwala. Sai lokacin da yake gaba samu soma nema, ya fara nema, sai kuma dinga jinya na uban. Eh, sai dinga jinya na uban, sai kuma uban ya zamanto shi yanzu ba shi da shi dan, kuma shi yake tallafarsa, kuma sai dan ya gawurta da arzikin da ya wuce na uban. Ko ba haka bane? Haka yana wakana a rayuwa. To haka kowa arzikinsa yake ci a nan duniya, ba wanda yake cinye na wani. Don haka Allah ya ce kada su kashe ƴaƴansu wai saboda talauci. Nan in an ce khashyata imlaq, talaucin bai same su ba, tsoro suke yi. Nan kuma an ce min imlaqin, nan kuma talaucin ya same su. Kasa ce wayo sun shiga aku, talaucin nan ya ishe su, ba su kashe ƴaƴan nan don su samu sauki. To duka nau'i biyu kada a aiwatar. Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha, kuma Allah ta'ala ya ce kada ku kusaci al-fasha, al-kaba'ir kazina, kada ku yi ayyuka masu girman laifi, misali kamar zina. To yace an ce al-fahisha, an fi italakin ta ga az-zina, ko abin da ya kama da shi. To wannan Allah ta'ala ya ce wa la taqrabu, dama ita kanta zina Allah cewa ce wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, haka Allah ya faɗa cikin suratul Isra. Ba a ce kar ku yi zina ba, a'a, dan a nuna maka haramcin ta yayi ƙarfi, sai aka ce kusatar ta ma haramun ne, balle kuma ita. Mun gane kusatar ta ma haramun ne, ballantana kuma aikata ta. To nan ma haka Allah ya ce wala taqrabu az-zina, kada ku kusace zina, saboda ita zina idan aka kusace ta sau da yawa sai auka ciki. Mene ne hanyoyin kusatar zina? Mutum ya keɓanta da mata wacce take ba muharrama sa ba, ajnabiya, al-khulwatu bil mar'ati al-ajnabiya, wannan yana daga cikin wajen kusatar zina, ko kuma dinga jin daɗi wajen zance da ita ko kura mata ido da makamantan irin waɗannan to waɗannan duka qawarid ne da suke kaiwa mutum zuwa ga san Allah ya tsare shine Allah ya ce ma zahara min hawa ma batana
abin da ya bayyana daga cikin alfasha da abin da ya boyu wanda ya bayyana ga mutane da wanda ya koyi sai Allah ne ya sani duka kada aikata ai alaniyataha wa sirraha bayyanannanta da kuma koyayyanta Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi kuma kada ku kashe rayin da Allah ya haramta a kashe sai dai da haƙƙi eh rayuka Allah ya haramta kashe wasu rayuka misali ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha an umarce ni na yaki mutane har sai sun shaida ba abun bautawa da cancanta sai Allah kuma ni manzon sa ne in sun yi haka to sun tsare dukiyarsu sun tsare jininsu daga gare ni sai dai da haƙƙinsa ashe kenan kafiri shi wanda yake an halatta jininsa ne musamman kafir wanda yake al-muharib wanda ake yaki da shi kafirin da ake yaki da shi to wannan shi jininsa halattacce ne dama cikin yaki yake in yaki suke da musulmi aka fito filin daga ana yaki to kaga irin wannan kafir idan ka kashe shi a filin daga dama shi ma neman kashe ka yake to wannan shi ba ma'sumud dami bane sannan ko ba ma'sumul mali bane dukiyarsa ma za ta iya zamantowa ganima in an ci shi da yaki sai a dauke dukiyarsa ta zama ganima dan shi din ma in ya samu nasara a musulmin haka zai musu to amma wanda ya shaida ba abin bautawa cancanta sai Allah to wannan shine yake zamantowa yana da kariya a jininsa yana da kariya a dukiyarsa baya halatta a zubar da jininsa baya halatta a ci dukiyarsa sai dai da haƙƙi wanne ne haƙƙi haƙƙin jini shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata kaman yadda ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu damu mar'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi baya wanda ya shaida ba abun bautawa cancanta sai Allah ya haramta baya halatta duk wanda ya shaida ba abun bautawa cancanta sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to jininsa bai halatta a zubar da jininsa ba ta kowace irin hanya irin kawai wai ana shara din nan kamar yadda ƴan daba suke faɗa shara fafat a sara shi ko kuma kawai a faɗa mar kokara a fasa mai kai kawai da gangan a wannan an aikata haramu jinin musulmi baya halatta in dai ya shaida ba abun bautawa cancanta sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai dai da ɗayan guda uku shine an-nafs bin nafs wanda ya kashe shi ma sai a kashe shi wasayyibu zani wanda yake ma'aurachi ko ya taba aure kuma ya zina shi ma za a masa rajamu wal mariqu min ad-din at-tarku lil jama'a wanda ya fice daga addini ma'ana yayi bore yayi tawaye wanda yake dan tawaye muharibi kenan wanda Allah ya faɗi hukuncin su cikin suratul ma'ida innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu to kaga nan an ce a kashe su to anan ne kawai jini yake halatta a ma'ida ta sake gaya mana kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin ta as-sa wa sariq wa sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah barawo da barauniya ku yanke hannayensu inji Allah ta'ala a jazaa'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata nakalan min Allah horo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima to kaga anan wajen ya halatta za a yanke hannunsa jini ya zuba amma bai kai haddi na kisa ba wadancan guda uku an ambace su ne daukan ransa gaba daya bai halatta ba sai ta wadannan hanyoyi guda uku to shin musulmi ne kawai wanda yake ma'sumud dami ba za a zubar da jininsa ba danan Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi kada ku kashe ran da Allah ya haramta dan nan ba a ce nafsul muslimi ba ba a ce wala taqatulun nafsal muslima allati harama Allahu illa bil haqqi ba, a an-nafs kawai aka ce. To don haka ba musulmi ne kawai yake ma'sumud dami ba, akwai nau'o'in kafirai guda uku waɗanda su ma ma'sumunad dami ne. Allah ya tsare musu jinnansu. Wanne ne na farko? Shine al-mu'ahad. Al-mu'ahad kafiri da aka yi alkawari da su. Musulmi suna daularsu, kafirai suna daularsu, amma kuma akwai alkawari na zaman lafiya tsakanin su musulman da kuma waccan daula ta kafirai. To kaga waɗannan Allah ya yi umarni da tsare musu alkawarinsu. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, Allah ya faɗa cikin suratul tauba. Abinda suka tsare muku na irin alkawarin zaman lafiya da aka yi, to kuma ku tsare musu. Annabi ya yi alkawar na bai'atul hudaybiyya tsakaninsa da shugabannin Quraishawa a shekara ta shida bayan hijira. Iya wannan zaman da aka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare musu alkawari wanda a ciki har da alkawarin ba za a zubda jininsu ba, don haka suna yawo freely. To kaga wannan shi ma al-mu'ahad, in har musulmi ya kashe shi, to musulunci ya ce sai an biyo fansarsa. Ba za a kashe kafiri da musulmi ba, la yuqatalu muslimin bi kafirin, to amma dole sai an biya diyya. Wannan shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan. Sannan nau'i na biyu a cikin kafirai shine adh-dhimmiyyu. Dhimmiyyu shi kuma shine kafirin amana. Akwai bambanci tsakaninsa da mu'ahad. Mu'ahad suna daularsu daban, musulmi suna daularsu, sai aka yi yarjejeniyar zaman lafiya na ƙawance tsakaninsu da daular musulmi, to shine al-mu'ahad. Wanda yake adh-dhimmiyyu kafirin amana, shi kuma cikin daular musulmi yake, yana zaune cikin daular musulmi amma bai musulunta ba, ya yadda da ɗaukakar musulunci, ya yadda zai yi biyayya a shugabannin musulmai, ba zai haɗa kai don a cutar da su ko kuma shi ya yaƙe su ko ya sai da labarinsu asirinsu ga wasu ba, kuma zai dinga biyan jizya kowace shekara gwargwadon abin da daula ta sa masa. Zai dinga biyan annual tax da jizya da za a dinga ɗora masa. Za a bar shi kuma ya dinga bautarsa, in coci ne, in kan abin nan, ko wani abin nan menene wajen bautarsa na ahlul kitabi, za a bar shi ya dinga yin bautarsa. Dama yawanci wannan dhimmi yana kasancewa ne ga ahlul kitabai, al-yahudu wa an-nasara, sai kuma mujusawa a wani kaulin, to su ne wanda ake ɗorawa jizya, kuma za a bar su su yi addininsu, amma kira ga addinin nasu ne ba za a bar su ba. To shi ma irin wannan ma'asumud dami ne, inda wani daban zai zo ya kashe shi, to musulmi sai sun fita don kare masa haƙƙinsa. Wani tsari ne ya ba wa kowa cikakken ƴanci sama da musulunci. Shi fa ba za a ce masa ya shiga soja ba, ba a buƙatar ya yi aikin soja. Musulmi ne za su je su zubar da jininsu don kare shi. Kuma da wani kafiri a wata ƙasa, wata ƙasa za ta kashe shi, daular musulmi sai ta je ta yi yaƙi don ɗaukowa fansarsa. Ka duba adalci na musulunci. Kuma ga shi ba musulmi ba ne, kuma an bar shi ya yi addinin nasa. La ikraha fid din, abinda aka hana shi kawai ba zai kira wani zuwa ga addininsa ba, ba zai fito waje yana bayyana addininsa ballantana ya ɗau hankalin wani musulmi ba. Amma inda yake bautarsa ya gina, ba za a rushe masa ba, ya shiga cikin cocinsa ko synagogue ɗinsa ya je shi ya bautarsa, ba wanda zai hana shi. To irin wannan shi ne zimmi, wanda shi ma inda a wani musulmi zai kashe shi da gangan, to lallai sai an tilasta musulmin na ya biya diya, kuma sai an yi wa musulmin tahdhir. Sannan na uku shi ne al-musta'man, shi ma nau'in kafiri ne. Kafirin da aka bashi amana yana da bambanci da kafirin amana. Kafirin amana na fayyace mana yana zaune shi citizen ne ko ɗan ƙasa ne. To wannan al-musta'man shi kuma waɗanda ake yaƙi da su ne, kafiri ne wanda ake yaƙi da su. Kaga ai su ne wanda in an gamu da su sai bugewa ko? Da daular su, da daular musulmi ana yaƙi dama, babu zaman lafiya tsakani. To yanzu shi sai ya yi buƙatar zuwa daular musulmi, watakila saboda wata maslaha, yana so ya ga waɗansu ‘yan uwansa da suke musulmi da suke cikin waccan ƙasar, ko ma waɗanda ba musulmi ba, wanda suke a matsayin zimmiyai, ko kuma ya debo abinci ne yana so ya kawo tallan abinci, amma tunda ana yake da su in an ganshi za a iya buge shi. To kaga nan waje yana bukatun ya samu me, ya samu kariya. To shine almustaman wanda aka bashi kariya, shine Allah subhanahu wataala ya ambata shi ma cikin suratul tauba wannan qa'ida, wa in ahadun min almushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana. To kaga wannan shine almustaman. To waɗannan duka su ba ma'asumuna dami ne, tare da cewa kafirai ne. Musulunci ya ce kar a zubar da jininsu, in an zubar da jininsu kuma sai an biya fansa, kuma sai an yi kashedi ga wanda ya zubar ɗin, kuma sai an tilasta shi ya biya diya. To nan shi ne duka suka shiga ƙarƙashin wannan fassara. Allah ta'ala ya ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, face da haƙƙi. Kalƙawadi misali kaman kisasi kenan, wal haddi ko kuma haddi da aka ambata cikin wancan hadisi, wa qatil riddati ko kuma wanda ya ridda, aka bashi kwana uku musulmi ne ya ridda, ya an tabbatar da raddarsa ya ce ya bar musulunci, aka masa wa'azi aka kawo shi gaban hukunci, aka ce an ce ka ya ridda, ko ya aikata wani abu aka ce ka aikata kaza, ya ce eh yayi, aka ce to kaza din nan fa a shari'ar musulunci ridda ne, dan haka yanzu ka dawo kai kalmar shahada, ya ce shi fa yana nan akan ra'ayinsa, ba zai dawo ba, yana nan akan abin da yayi din ko akan abin da ya faɗa, duk da an tabbatar masa ridda ne, ko kuma shi da kansa ya ce ya bar musulunci. To ana bashi a gaban hukunci kwana uku, yustatabu salasa, akan bashi a ya nemi tuba kwana uku, idan har kwana uku ta cika bai dawo musulunci ba, to a kwana na hudu sai a kira shi a ce kwana uku ta tabbata baka dawo musulunci ba, hukuncin ka fa kisa ne. Yace eh shi bai koma ba, to a nan wajen ya halatta a masa hukuncin kisa, saboda zai zama tobarna duk mutumin da yake cikin ku kuma ya fita, to hakika ya karkuzai kuma yana zaune tare da ku, kutungulan da zai shirya Allah kadai ya san adad iyakarta. To shine nan malai ce wa qatl ar-riddati wa qatl al-muhsani, kamar da yadda ya zo a cikin wancan hadisi, kullu zalika bi shurutihi al-muqarrarati shar'an, wadannan ba wai haka kawai ake yin su ba, a'a sai da sharadin su da aka tabbatar a shari'a, ba kawai yanzu misali barawa kawai in an gani sai a kama hannunsa kawai ku ce ku kawo mana addada an nema a datse masa hannu ba, a wannan kuma an yi zalunci ne, ba hukunci aka yi ba. Wanda ke tsaye da hukunci sai shari'a. Musulunci yana da tsafta, yana da tsari mai kyawu, ba kowane ɗaya ko ne aka ɗora masa haƙƙin tsaye da hukunci ba, a'a hukunci hukuma shari'a ita ce take tsaye da hukunci. To Allah ta'ala ya ce zalikum, ai wancan cananku da aka ambata, ai zalikum almazkur wasakum bih, Allah ya muku wasici da shi, ai amarakum bihi, Allah ya muku umarni da shi, la'allakum ta'qilun, tsammanin za ku hankalta, ai tasta'miluna uqulakum ta'qilu nufusukum, ko wato saboda ku yi amfani da hankalinku sai ya zan rayukan ku ma sun hankalta, watahbasuha an mubasharatil qaba'ihil madhkura, in rayukan ku suka hankalta to zai zan ya tsare jukkunan ku daga cuɗanya da waɗannan munanan ayyuka da aka ambata, watafhamuna fawaid hadhihi takalifi, har ku fahimci fa'idodin wannan doka da Allah ya sanya muku, wa manafi'aha, da irin amfaninta, fid dini wa duniya, a nan a cikin addini da kuma a duniya. Wani zai ga cewa hukuncin kisa, yanzu misali America su ne manya-manyan wanda suke campaign a duniya akan sai an kore hukuncin kisa, ko ba ka bane? America su ne wanda suke ta campaign, suna fada da kasashe wai a kore hukuncin kisa, a yanzu haka suna tilasta wa kasashe ba sa yin hukuncin kisa, wasu kasashen. To amma abun mamakin su kuma a American ba su haramta hukuncin kisa ba, suna yin hukuncin kisa amma sun hana wasu kuma kasu. To ai daga nan mutane za su fahimci akwai iya shege a cikin abu. Su a federal level ne ba a yi, saboda akwai state laws ko dokokin jihohi, akwai dokoki kuma na tarayya, dokokin tarayya ne ba yi, amma sai suka ce jihohi kuma za su iya yi tunda suna da wani dan autonomy su. To don haka a cikin mafi yawan jihohin America akwai 'yan tsirari kaɗan da su ma suka soke, su ne amma kaɗan ainihin a cikin jihohin su guda 53 mafi yawan jihohin duka suna aiwatar da wannan hukuncin kisa ko a yi wa mutum allura ta mutuwa ko kuma a sa gashin dai nau'i kala-kala ba wanda ba sa yi da kan ma har abin nan suna sawa a sa mutum electric chair ko a sa shi electric chair a sa masa lantarki yana gigigigigi ko a sanya masa wuzar kwano ta farfasa masa kwakwalwarsa ta duba zalunci fa da azabtarwa musulunci kuma da yace takobin ma sai an sanya shi a kai shi waye taba ganin yadda ake yin kisa na takobi in kaga abin zaka ga abin abin da Bahaushe yake cewa ga yawa jini na wuce kakkarfan mutum ne wanda yake yi kuma takobin mai kaifi ainihin da gaske ba za ma ka sanya wuce ba daga yayin haka kawai shikenan sai ga kawai kai ya fadi mutum yana tsugune kawai sai ga kai ya fadi har sai jinin ya gama wucewa tukunna wallahi da gaske ne Bahaushe da yace ga yawa jini na wuce ai wanda yake gwardo shi ne ana kiki jinin shi ma yana fitowa ko suna ta gogayya tare to shi wannan ya riga ya wuce jinin kuma bai fito ba da gaske sai da an tsara kan in few seconds tukunna sai kaga bargo ta tsakiya tsiya tsatsarto a sama amma sai an san taki na seconds saboda tsabar kaifinsa dan a hutasar da shi hukunci ne aka ce a masa kuma idan aka yi wannan hukuncin shikenan to kagawa idan hankulan shi yasa Allah ya ce zalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qilun dukkan waɗannan ababe mutum ba zai fahimci fa'idarsu ba sai in yana da hankali mai hankali ne zai fahimci cewa shirka ba daidai ba ne mai hankali shi ne zai fahimci cewa kyautata wa iyaye fa wajibi ne shi ne maslaha mai hankali shi ne zai fahimci ba daidai ba ne a kashe 'ya'ya wai don tsoron talauci ya aka yi to kai ka tashi mai hankali ne zai fahimci cewa alfasha munin zamantakewa take yi ta jirkita lamarin al'umma mai hankali ne zai fahimci kisan kai ba daidai ba ne kuma hukuncin da Allah ta'ala ya sanya wanda ya kashe shi ma a kashe shi wallahi idan ana yin irin wannan hukuncin to ba za a dinga yin kisan kai ba duk wanda ya kisan kai na ganganci ai shi kisan kai ya kaskashe uku akwai qatlul amdi sannan akwai al-khata'u shine wanda nassin qur'ani ya magana amma in between cikin aya cikin asrutun nisa sai malamai suka hararo shibhul amdi kuma la'akari da wadansu nassosi na hadisi shibhul amdi shine wanda ya kama da ganganci wannan gangan ne ya ce sai ya kashe shi kuma ya dauko adda ya tasara masa ba wanda zai ce wannan tsautsayi ne dama ya ce zai kashe shi kuma ya dauko adda an san tana kisa kuma ya tasara masa to kaga wannan kai tsaye shi ne ake yin kisa wanda yake khata na kuskurin abinda ba a saba ganin yayi kisa ba kuma sai yayi marin sai ba a saba ganin mari yana kisa ba ko kuma dundu ba a saba ganin dundu yana kisa ba kai ko naushi ma ba a saba ganin naushi yana kisa ba ko ba haka ba inda naushi yana kisa ai da yan dambada da sun kare ko ba haka ba to sai mare shi kawai sai mutu kuskure ne ko kuma har ba bindiga amma ya aimin bai san akwai mutum a wajen ba ko kuma hango abu ya tsammata yana farauta ya tsammata barewa ne ashe wani ne ya sunku yana yankan kaba shi kuma sai auna shi kawai sai ya harba masa kibiya to kaga wannan shi ma abin nan kuskure ne to wannan shine al-khata'u to shi wannan diya ake biya ko da wanda yake shibul amdu mai kama da ganganci shi ba kuskure bane ba ganganci ba misali yanzu kamar ya dauki bulala ya ta shauda ma wani ko kuma ya dunkula hannu ya ta naushinsa ya fadi kasa yana wayyo zaka kashe ni amma yana naushinsa to wannan shi ma za a iya sanya shi a shibul amdi fusata ne ya saka shi watakila yake ta dukansa wanda duka idan ya tsanani zai iya kawo wa ajali amma watakila bai kaddara cewa ajalin tabbas zai faru ba to wannan sai a ce ba kuskure bane dan da niyya ita dukan nasa kuma ba ganganci bane saboda ba a saba ga hakan yana kisa ba to shi yasa nan wajen abinda malamin yake kokarin fitarwa kenan da Allah ta'ala yace zalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun wannan shine Allah ya muku wasiyaci da shi tsammanin za ku hankalta wato mai hankali ne kawai ke idrakin amfanin da ke cikin dokar Allah idan har hankalinsa ya zan salimi na'am
wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
cikin jerin abin da Allah ta'ala ya haramta yace wala taqrabu mal al yatimi kada kuma kukusaci dukiyar maraya illa billati hi ahsanu face kusaci wanda yake shine mafi kyawu wanne ne kusaci mafi kyawu ay bil khaslati allati hi ahsan wa hiya ma fihi salahuhu wato shine abinda akwai kyautata dukiyar a ciki hatta ya buluga ashudda hadde lokacin da shi maraya zai kai
zuwa ga karfinsa Allah yace wa awful kayla wal mizana bil qist kuma ku cika ma'auni ku cika sikeli bil qist da adalci ma'auni da sikeli duk abin da ake auna shi idan za a yi kasuwa awu ake masa in an ce awu wato imma almakin wanda ake aunawa da kwano kwano ko eh shine almakin sannan kuma wanda yake da mizani shi kuma wanda ake dora shi a duba nauyin sa ko weight din sa eh kamar a ce kilo za a sai nama kilo daya kar a je a zuba masa ruwa ko a saka shi a cikin ruwa nama ya kumbura kumbura sai a zuwa dora ko kuma a koye kashi a ciki ne ya kara nauyi ko kuma riɗi ne ana kasan shi riɗi auna shi ake wajen masu sayarwa yawanci to dan sai su ta zuba kaza a ciki ko a dan sa yan tsakuyoyi to duk wannan shine Allah ta'ala ya ce kada a yi la nukallifu nafsan illa wus'aha ku sani ba ma dora marai face abinda za ta iya wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana to ku yi adalci inji Allah walau kana za qurba ko da ku wanda za ku yi shaida akan sunnan dangi ne wa bi ahdillahi awfu kuma game da alƙawarin Allah fa ku cika zalikum wasaqukum bi wannan shine Allah ya muku wasiya da shi la'allakum tadhakkarun samanin lalle za ku yi tuntuni kayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora muku na doka ina ganin kamata mu tsaya insha Allah saboda idan muka bi bayanin ita ayar zai dauke mu lokaci shi yasa ka sai na yi tarjumar in Allah ta'ala ya kira yau mu gobe kuma insha Allah sai mu sake yin waiwaye a kayan ta Allah ubangiji ya datar da mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya amsa mana wanda muke kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai masu tambaya da suka mun amma sai gobe in Allah ya kai mu na fi son karanta a farko ne mantawa ne na fi son karanta ta a farko tambaya so wanda yake tambaya ya rubuta ya iya rubutawa amma ba a karshen karatu zan karanta ba a farkon karatu nan din karanta insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.